نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na Gwallaga a cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci na Asabar, yau muna hudu ga watan Ramadan. Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1447, wanda kuma yake daidai da 21 ga watan biyu miladiya ta 2026. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake ba mu wannan dama domin ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratul Nur, wanda muka fara tafsirin aya ta 11 a cikin wannan sura. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum likulli mar'in minhum ma iktasaba min al-ithm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
الله مدعوكتين سلكيتي إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Allah ce lalle waɗanda suka zo da gaggiyar ƙarya, usbatun minkum, wata jama'a ce daga cikinku, la tahsabuhu sharran lakum, kada ku yi tsammanin sa sharri ne gare ku, bal huwa khairun lakum, a'a shi alkhairi ne gare ku, li kulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm, kowane mutum daga cikinsu yana da sakamakon abin da ya aikata na zunubi. Wallazi tawalla kibarahu minhum, wanda ya jibinci kwaza shi, kwaza wannan ƙaryar daga cikinsu, lahu azabun azim, yana da azaba mai girma. A jiya mun fara bayanin sababin saukan waɗannan ayoyi da wannan aya har zuwa aya ta 21, 22, wasu suka ce har zuwa ta 26. A cikin wannan sura, dalilin saukar wannan aya shine abin da ya faru ga Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha. Kage da sharri da wasu daga cikin munafikai suka yi mata, wanda yana da alaka da batun kasafi da aka yi mana bayanin hukuncin sa ayoyin da suka gabata. A jiya mun fara karanta hadisin ita Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha da kanta, da take ba da labarin yadda al'amari ya kasance, kamar yadda al-Imam az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri ya ji daga malamansa Sa'id ibn al-Musayyib da Urwat ibn az-Zubair da Alqabah ibn Waqqas da Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud, waɗanda duka malamansa ne waɗanda su suka ba shi wannan labari, kamar yadda suka ji shi daga Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha. Ba da labarin lokacin da suka fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin tafiya yaƙi, da shi ne yaƙin ghazwatu Bani al-Mustaliq, ko kuma ka ce ghazwatu al-Muraisi, duk ana kiran wannan yaƙi da waɗannan suraye biyu. Wannan yaƙi malamai sun yi saɓani yaushe ne aka yi yaƙi, wasu ce shekara ta 4, wasu ce shekara ta 5, wasu ce shekara ta 6. amma mafi yawa daga cikin malaman sira sun ce a shekara ta biyar abin ya faru bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa madina da shekara biyar yayin da ya ji labarin su wani ƙabila Banu al-Mustaliq wanda ƙabila ce ko wani ɓangare ne daga cikin ƙabilar Khuza'a ƙarƙashin jagorancin shugabansu Al-Harith ibn Abi Zirar sun fara shirye-shiryen za su kawo wa Madina hari za su kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa hari annabi ya aika Buraida ibn al-Husayb al-Aslami cewa ya je tabbatar masa da wannan labarin Buraida ibn al-Husayb ya je ya yi magana da shugaban wannan ƙabila Al-Harith ibn Abi Dirar ya kuma samu tabbacin cewa akwai wannan niyyar ta cewa za su zo Madina su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka annabi ya ce wa sahabbansa to mu riga su to wannan shine dalilin fitar wannan yaƙin bisa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan zai fita yaƙi yakan ɗauki ɗaya daga cikin matansa to yakan yi ƙura'a idan zai yi tafiya da ɗaya daga cikin matansa wadda ƙura'arta ta fito to da ita za a yi tafiyar bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu ƙura'a sai ƙura'ar da Aisha ta fito saboda haka da ita za a yi tafiyar saboda haka aka sa ta a cikin al-Hawdaj shine darbuka irin fadda ake ɗora a bayan raƙumi a lokacin aka sa ta a ciki tana ƙarama lokacin ba ta da shekaru duk dododo a lokacin ba ta fi shekara 13 ba aka sa ta a cikin wannan darbuka bayan an je an gama yaƙi an dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara a hanyar su ta dawowa aka yada zango lokacin aka sauke darbukar ta daga kan raƙumi to da lokacin tafiya aka yi shela na cewa to kowa ya shirya za a yi gaba ita kuma a lokacin sai ta tafi biyan buƙatar ta a can bayan runduna wato bayan sansani to da daddare ne sai sarƙarta ta ɓace ta faɗi ba ta san sarƙar ta faɗi ba sai da ta dawo sai ta duba sai ta ga babu sarƙar wuyanta a jikinta sai ta bari ta koma ta duba sarƙar inda ta taje da ta koma su kuma da suka zo masu ɗawainiya da wannan darbukar tata suka ɗaga darbuka suka ɗora a kan raƙumi suna tsammanin tana ciki saboda a wannan lokacin kamar yadda ta ce mata wato yana tana nufin matan sahabbai ba su yi ƙiba ba saboda ba a samu isasshiyar su ba sai ta ce to bara ta koma inda take wato ta jira har zuwa watakila idan suka ankara cewa ba ta cikin wannan darbukar za su dawo neman ta idan suka dawo su same ta inda suka batta to a nan inda take sai bacci ya ɗauke ta to nan da je muka dakata da karatun hadisin ta radiyallahu ta'ala anha to shi ne ta ci gaba da cewa وكان صفوان بن المعقل السلمي ثم الزكواني قد عرس من وراء الجيش وقال صحابي لما تكين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بتوما تلك كما اير لما تكين جارمي ده صحابي شين سننس صفوان بن المعقل يا كسن جي نكسن دعك فتياكي يكن طيع أشن قرشن للجنة ƙarshen sojoji baya kasancewa a tsaki ko a gaba musamman lokacin da ake tafiya ko ake dawowa yakan tsaya a baya ko da wani zai manta wani abinsa inda aka yi sansani aka huta wani zai tafiya manta abinsa ko wani abu zai faɗi a kan hanya ana tafiya to yakan ɗauko wannan abin ya biyo su da shi yana daga cikin hidimar da yake yi wa rundunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk sanda aka ta yaki ba haka shi Safwan ibn al-Mu'attal kamar yadda ya saba a wannan yaki ma haka yi an arrasa min wara'il jay ya da zango ne a can bayan runduna wato can a baya faddalaja فأصبح عند منزلي lokacin da dare yazo wato karshe karshen dare sai ya tashi ya kama hanya ya taho su kuma sun riga sun yi gaba yana zuwa sai ya iso inda nake jina da Aisha yace fara'a sawada insanin da'im sai ya hango alamar ga mutum can a kwance yana bacci fa'atani sai ya zo inda nake daga nesa da ya hango ni a wata ruwaya sai yake cewa ya Nauman ko ya kai mai bacci tashi bai fahimci cewa na Aisha bacci ya zaci cewa wani daga cikin sahabbai ne ya yi bacci aka tafi aka barsa yana zuwa da ya zo fa'arafani shine ra'ani yana gani na sai ya gane ni ya gane cewa na Aisha ce وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي يا كسنتيكا فأسوكر دعاية الحجابي فأدينا شقا قلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينا شقا تارد ما سو شقا ينا قننتا ليه شقا وجن النبي صلى الله عليه وسلم ينا قنن عائشة صورك يا سنتا يا سيدتك يا سنك من ننتا haka yana gananta a wannan wurin sai ya gane ta fastaiqastu bistirja'i hina arafat yayin da ya gane ta yana ganin ita ce sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan istirja'i wato inna lillahi da ya faɗa sai ta da ita daga bacci fa khabbartu wajhi bijilbabi sai ta jawo mayafinta tana ganinsa ita kuma sai ta jawo mayafinta sai ta rufe fuskarta wannan shine abinda matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance suna yi sanda za su fita suka rufe fuskar su kamar yanda bayani zai zo gaba daga tana ganin sa sai ta jawo jilbabinta wato kamar kace hijabinta sai ta rufe fuskar ta yace wa wallahi ba yukallimuni kalimatan wala sami'tu minhu kalimatan ghayra istirja'ihi tace na rantsi da Allah banda wannan inna lillahi da ya faɗa ya sake min magana ba ban sake jin kalma ɗaya ta fito daga bakin shi ba hatta ana kharahilatahu har ya sunkuyar da abin hawarsa fawatiya ala yadiha farakibtuha ya danne kafar abin hawan ni kuma na hau wannan abin hawan nasa fantalaka yaqudu bi arrahila shi kuma ya wuce gaba yana jan akalar wannan abin hawa hatta ataina aljaysha ba'da an nazalu mughirina fi nahril zahira har muka iso inda rindina take a lokacin rana ta take tsaka ana cikin garjin rana ana cikin zafin rana kaga sun sauka domin su huta a lokacin muka iso muka same su Aisha tace fa halaka man halaka fi sha'ni to daga lokacin wanda Allah ya nufa da halaka ya halaka a game da sha'anina wa kana allazi tawalla kibarahu abdullah ibn ubay ibn salul wa kana allazi tawalla kibarahu abdullah ibn ubay ibn salul wanda dauki wato ragabar yajibince al'amarin kwaza wannan kage shine abdullah ibn ubay ibn salul wannan shine ra'sul munafiqin shine shugaban munafikai kakaf a wannan lokacin a Madina kuma tun sanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi hijira zuwa Madina shi dan kabilar Khazraj ne mutumin Madina ne kuma ya fito daga ɗaya daga cikin manyan kabilun Madina al Khazraj to lokacin da Annabi ya zo ana shirye-shiryen a yi masa nadin sarauta zama shine sarkinsu gaba ɗaya da Annabi ya zo ya zanto duka kabilun sun je sun yi mubaya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai sarauta ta huce masa domin sun ba da shugabancin su gaba ɗaya zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma wannan abin shi ya bata masa rai daga lokacin ya kullaci Annabi sallallahu alaihi wasallama a zuciya ya zanto rayuwarsa gaba ɗaya kare ta cikin zuwa Annabi kulle-kulle iri-iri ya shirya masa bakirce-bakirce daban-daban sai baƙaƙen maganganu iri-iri wasu ma suna zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ƙoƙarin tada husuma da tarzoma a cikin garin Madina hatta a wannan tafiyar da aka yi ai ba a yi ta an je an dawo lafiya da shi ba a wannan tafiyar da yake cewa in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'z minha al-azal ai a wannan yakin ne a lokacin da aka jiyo shi yana fadar cewa idan suka koma madina sai shi da yake da daukaka ya fitar da mafi kasanci yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yana ta tunanin yadda zai samu abin da zai cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya dan tarko ku ina yana ta dako ya ga abin da zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama illa da shi abin da zai illanta musulunci da shi wanda shi ne wannan ɗabi'ar munafikai a kowane lokaci suna cikin musulmi amma kuma kokari suke yi koyaushe abin da zai kai musulunci da musulmi ƙasa saboda haka cutarwarsu ta fi cutarwar kafirin da yake waje shi dama an san kafiri ne kuma dama an san baki ne saboda haka kowa yana kaffa da shi amma waɗannan an saje da su ana tare da su ake sallah a masallaci su ake fita hajji su ake fita yaƙi wani lokaci su ake komai haka komai na musulunci da su ake shi wanda Abdullahi dan Ubay ibn Salul yana ɗaya daga cikin waɗanda suke kama sahun gaba su zauna da annabi yana hudu ba su ne ma suke tashi suna kirari suna cewa za su ba wa annabi kariya da jininsu amma kuma babban munafiki ne shi ka ga ba cika baki shi da san annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka cika baki ka ce kai sai manzon Allah ba a'a me kake yi idan ka ɗaukaka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka ba shi kariya ka ba wa addinin shi kariya wannan shi ne abin da ake bukata ba kullum ka cika baki ba amma kuma kullum aikinka yana zaman matsayin zagon ƙasa da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gina da shekara 23 to saboda haka yana ganin yana Aisha radiyallahu ta'ala anha akan abin hawan Safwan ibn Mu'attal yana jaye da ita shi kenan sai ya saki wannan mummunar maganar tashi wannan kare sai ya sake ta a lokacin ke to gashi nan ana mata kallon mutumiyar kirki a shekashi gashi shi suna da wani haɗin baki da wannan mutumin daman can an ce saurayinta ne daman can an ce masoyinta ne suna soyayya to gashi nan ashe sun je sun ɓoye sai yanzu gashi suka zo suka shigo cikin musulmi zaka sai ya saki maganar ɗan uwansa munafukai su ma suka yi ta yaɗawa kuma har abin ya shiga bakin wasu daga cikin musulmi da ba su yi taka tsantsan ba yayin da ake yaɗa jita-jita suka saɓa su ma suka riƙa faɗa ba wai su suka yi maganar ba amma sun riƙa kwazata kun ji kuwa abin da ake ta magana a kansa gari wai an ce kaza-kaza-kaza wannan ta shiga bakin wasu daga cikin musulmi kamar yadda za mu gani Aisha ta ce faqadimna al-madinata muka zo madina muka iso madina fashtakaitu hina qadimna al-madinata shahran dai rashin lafiya wata guda a cikin lokacin da muka dawo madina har zuwa yanzu Aisha ba ta san me yake faruwa ba radiyallahu anha ba ta san abin da yake faruwa ba bayan an dawo gajiyar tafiya da kurabiyar tafiya za ta faɗi rashin lafiya sai wata guda ba ta da lafiya والناس يفيدون في قول اهل الافك ولا اشعر بشيء من ذلك mutane suna ta yaba didi da wannan kagargiyar ƙarya ana ta yada ta cikin gari amma ni ban san abin da yake faruwa ba yace wa huwa yuribuni fi wajhi anni la a'rifu min rasulillah sallallahu alaihi wa sallam al-lutfa alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki amma abin da yake dan sa mun shakka cikin al'amari na shi ne lokacin da nake wannan rashin lafiyar abinda na saba gani na tausayawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga yaro ta san yadda suke da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da irin kaunar da yake mata da irin idan ba ta da lafiya yadda yake nuna damuwar sa akan ta wannan karan da ba ta da lafiya sai ta ga damuwar ta dan ragu to wannan sai ya sa mata wani abu a ranta take cewa إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم كوي أمن أن يكي عوان أليل لوك شن نمان دراسيا زي شمو يسلم ثم يقول كيف تيكم سنة يتي يقول قانا سنبير دزي يكينا فزي قيا يزونا يأي مغانا دبيبا tattauna, wanda da ya saba yin haka. Amma yanzu kawai in ya leko ya sallama sai ce a kwana shikenan, daga nan sai ya tafiyarsa. To abin sai ya fara damunta, yake cewa wala ash'uru bisharri fazaka yaribuni, yace wannan abin ya sa mun shakka, ya sa mun kokonto. Wala ash'uru bisharri, amma ban san me da sharri ne yake gudana ba, ban san wani abu da yake gudana a kaina ba a cikin gari, san labarin ba. حتى خرجت بعد ما نقحت وخرجت معي ام مصطح قبل المصانع انت سيده باين نا دبربري daga rashin lafiya sai na fita tare da ummu mis'ah ta dattijuwa ce tazo sai suka fita tare da nana aisha radiyallahu anha zuwa wani guri da ake kira masane a manase a cikin garin madina ne a wannan gurin da daddare mata suka fita domin biyan bukatar su a lokacin yace wa huwa mutabarrazuna shine wajen biyan bukatar mu shine wato ba hayar mu a wannan lokacin wala nakhruju illa laylan ila layli a dai wannan lokacin ba ma fita sai dare zuwa sai dare wato sai dare dare muka fita sai kuma wani daren zamu sake fita yace wazalika tace wazalika qabla an nattakhidha al-kunufa qariban min biyutina ke a lokacin kafin mu yi ban dakuna a kusa da dakunan mu lokacin larabawa na farko haka suke wala ita ce al'adar su kafin su fara yin ban dakuna a cikin gidajen su ko kusa da dakunan su idan za su fita biyan bukata su sukan fita bayan gari su mata sukan bari sai da daddare sai su fita yake cewa wa amruna amrul al-arab al-awwal fi tanazzuh al-adab mu ita ce al'adar larabawan farko wajen fita bayan gari domin biyan bukata wa kunna nata'azza bil kunuf an nattakhidha inda biyutina muna ganin muna kankamin a ce ni ban dakuna kusa da dakunan mu suna kankamin wannan ko da ka sai dai a fita can bayan gari a biya bukata a dawo su kuma mata sai su fita da daddare to haka a lokacin buki to da dare yayi zan fita sai wata wannan mata Ummu Mis'ah sai ta zo sai muka fita tare tace fatalaqtu ana wa Ummu Mis'ah wa hiya bintu Abi Ruhb ibn al-Muttalib ibn Abd Manaf sai muka fita ni da Ummu Mis'ah Ummu Mis'ah ya take ga Abu Ruhb shi kuma da yake da al-Muttalib ibn Abd Manaf mahaifiyarsa kuma ya take ga Sakhr ibn Adil wato ita ƴar khalati Abi Bakar ce wato ƴar iddar Abu Bakar ce wanda shi ne dangantakar Mis'ah da za labarinsa zai zo nan gaba ai da ta sauka a kansa wala ya'tari ulul fadl minkum wasa'ati shi wanda Mis'ah a dangantakar sa da sayyidina Abu Bakar uwarsa wato mahaifiyarsa mahaifiyarta khala ce wato inna take ga sayyidina Abu Bakar saboda ta ya hadu da sayyidina Abu Bakar ta bangaren mahaifiyarsa wannuha danta kuma shine Mis'ah ibn Usasa ibn Abbad ibn al-Muttalib wannan shine danta فأقبلت أنا وبنت أبي رهب قبل بيتي حين فرغنا من شأننا باين سنجي سنجمع بنت ذاسو جمع سنجاو ذاسو في جدا فعثرت أم مسطح في مرتها أم مسطح سنة فيها سيتا هرقي دبيا فينتا دلل كنت سيتا هرقي سولاك سيتا تفذا تفائي budar bakin ta sai ta ce sa'isa bistahun istahu kai yayi asara da ta ya halaka wato sai ta kira danta sai ta ce ya halaka ko ta yi masa mummunar addu'a fa qultu laha sayyida Aisha ta ji wannan addu'a da uwa take yi wa danta mara kyau sai ta ce bi'sa ma qulti irda wannan abin da kika faɗa kina uwa mahaifiya ki wa ɗanki wannan mummunar addu'a أتسجين رجلا قشهيد بدرا إذن كذا يجب واتو متمد يهل التياك بدر شي ودك نصبح لنتا شي أكي ياك بدر وكل سوان أن سكي ياك بدر إن جاتك الله سوني وانا أدب صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم قد غفرت لكم Allah ya yi tsinka ya zuwa gare su ya ce ku je ku abin da kuka suna gafarta muku saboda haka wasu da Allah subhanahu wataala ya musu alkawarin gafara haka suna da daraja to shi ne tsawo yana daga cikin su sai gashi ko mahaifiyarsa tana masa wannan mummunar addu'a tana ta sai ta bistawo sai ta subbira rajulan shahida badran ya rika fadar mummunar magana ina bacin mutumin da ya halarci yakin badar قالت سيمه في استجي اي هجا اولم تسمعي ما قال تشيكي يارينيا تجي ابين ده يفدا بني قلت سي عائشه تجي وما ذا قال ما يفدا لي قالت عائشه تجي فاخبرتني بقول اهل الافك عند انت كواشي لبار قلت ابين ده يكي اجري تجي هذوك تدينا عائشه تسنديكي فارو bayan abu yayi tawawo a cikin gari tsawon shekara tsawon wata guda ana ya baɗi dinta bata san me yake faruwa ba sai tana gida ba ta da lafiya amma kuma ta ga adamsa ya dan canza mata sai wannan fitar da suka yi da wannan matar ta kira sunan danta ta la'ance shi Aisha ce babaki ya zaki la'ance mutum da yake Badar kike baki ga abin da ya faɗa ba lokacin ta kwashe labarin gaba ɗaya ta gaya mata irin tsage da ƙazafi da ake yi mata fazzattu maradan ila maradi Aisha ta ce da rashin lafiya ta sai ta ƙaru dole ta ƙaru wannan babbar tuhuma wannan babban ƙazafi matar ma'aikin Allah annabin Allah a jefe ta da irin wannan babban magana abu shakka ba ƙaramin wato rauni aka yi a zuciyarta ba mutuwar ta sai ta fi mata alkhairi akan jin wannan labarin da ta yi saboda haka sai ta ce sai rashin lafiya ta taru akan ta farko bayan ba rajatu ila baiti yayin da na koma gida sai yayin da na koma gidana dakala alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallama sai ya shigo gidana yayin sallama ثم قال كيف فيكم يا يعقوب قانا يا ساكي irin tambayar da ya saki Aisha ta ce to a lokacin sai nace da shi ta azalu li an ati abawayya kai min izini in je wajen iyaye na in tafi ga iyaye na qalat ta ce wa ana hina idin uridu an atayaqqal al khabara min qibalihi ta ce abin da yasa dane biya ba da izini in tafi wajen iyaye na so nake inje tabbacin wannan labarin haka yake kuma sun san da labarin wannan shi ne yasa na buƙaci annabi ya min izini inje wajen iyayena fa azina bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisha tace sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya min izini wajitu sai na zo na same su wajitu abawayya na samu iyayena قلت لأمي لنشو باي في أتا يا أمتا يا ماما ما يتحدث الناس ويوانا إلن لا باري لي متى نسكي ما يروح وانا إلن ذنشي متى نسكي يا أكينا تلقى نم باي في أتا أم رومان سيتشي لإتا يا بنية هوني عليك take yata ki kwantar da hankalinki fa wallahi tarantsi da Allah laqalla ma kanat ibra'atun qat wadhi'atan jamilatan inda rajulun yuhibbuha wala hada ra'iru illa kasarna 'alayha take yata ki kwantar da hankalinki yana da wahala a samu bace bai kyau irin zaki da take auren miji da yake santa kuma take da kishiyoyi face sai ta nuna mata tsana wanda shi ne abinda mahaifiyarsa ta kira ta gaya mata, ta ce ki kwantar da hankalinki, da wahala a samu mace kyakkyawa mijinta yana son ta kuma tana da kishiyoyi, ba ce kishiyoyin da sun nuna mata tsana. Nisa Ummu Rubban ta bai da abin maganar kishiya, an san dai sha'anin mata su ne maganar kishiya. Maganar nan ta daga inda ta fito, wani munafiki ne, babban munafiki shi ya kirkiro ta, ya kwatsa ta, ya gwaza ta, ya yaɗa ta, kuma aka yi ta yawo da magana. Amma Ummu Rubban da ta shi yi wa Aisha magana ba ta kawo maganar munafiki ba, sai ce duk macen da take da kyau kuma mijinta yake son ta tana da kishiyoyi, kishiyoyin da ba za su kyale ta ba. Abin da ya sa ta yi wannan maganar, Aisha radiyallahu ta'ala anha kamar yadda aka sani ita ce matar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ƙauna a cikin matansa. Dan an tambaye shi wa ka fi so a cikin matan, ya ce Aisha. Wannan sama aka yi man ahabbu an-nasi ilayk, har Aisha wa ka fi so cikin mutane, ya ce Aisha. Tambayar ya ce a ina nufin cikin maza, ya ce babanta. Saboda haka akwai kishi da yake gudana ta ɗabi'a, wanda ɗabi'a ce ta halitta da Allah ya halicci mata da shi, ba laifi ba ne, ba zunubi ba ne, matuƙar dai ba a keta dokar Allah ba a cikinsa. To akwai Zainab bintu Jahsh wadda ita ma take alfahari a cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa daga saman bakwai Allah ya ɗaura aurenta, ta ce duk ku iyayenku ne suka ɗaura aurenku da Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ni Allah ne daga saman bakwai. Lamma qada minha Zaid al-Watara zawwajnaka, haka Allah ce, yayin da Zaid ya gama zama da ita muka aura maka ita, Allah ya ce muka aura maka ita. Sauraka tana alfahari da wannan cewa ku dukkanin zawwajakum aba'ukum wa ana zawwajani rabbul 'izzati min fawqi samawati sab'i samawat.
Allahu
ku iyayenku ne suka bada auren ku, amma ni Allah ne. Saboda ita ce mace ɗaya tak da take gasa da Aisha radiyallahu ta'ala anha, ita ce wacce take kuma da Aisha ce ita ce wacce take to sami ne da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To duk da cewa wannan magana da ta fito, Allah ya tsare bakin Zainab bintu Jahsh, bata kutsa cikin wannan maganar ba, ba a ji ta a bakinta ba. Amma akwai ‘yar uwarta Hamna, Hamnatu bintu Jahsh, ita kuma Hamna tana ta yi ‘yar uwarta Kish, saboda haka ita ma sai ta ɗauki maganar sai ta riƙa yaɗawa. Tana yin wannan ‘yan uwarta ta yi ‘yar uwarta, haka ita kuma daga wannan ɓangaren ne ita kuma tsalata ta samu. To wannan shi ne ɗan abin da ita Ummu Rubban ta ji cewa ga ‘yar uwar Zainab tana yaɗa maganar, sai ta ɗauka cewa to wataƙila da haɗa baki suka yi. Sai take ce mata ki yi haƙuri, mijinki yana son ki kuma Allah ya baki kyau, ya miki kyau. Aisha radiyallahu ta'ala anha tana ɗaya daga cikin mata masu kyau a zamaninsu. Shi ya sa lokacin da Sayyidina Umar ya ji labarin cewa matan Annabi sallallahu alaihi wasallama wai saboda ya musu ba daidai ba har suna yin fushi, sai ta yi fushi ta ki magana da Annabi sallallahu alaihi wasallama har dare ya yi, ta kwana ta yini wai ba ta kula da wai bai ƙara mata kuɗin cefane ba, ko bai ba ta abin da ta tambaya ba. Wanda duk ya san yadda Annabi ya zauna da matansa, to zai samu siyasar zama da mata ko nawa ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da karantarwa a cikin kowane ɓangare na rayuwa. Saboda haka da Allah ya haɗa shi da mata a zamantakewarsa da su, ya ba da darasi mai yawa da al’ummar musulmi za su koyi yadda za su zauna da matansu lafiya. Idan ya zanto matar Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan ya zanto Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah yake ji da shi, matarsa za ta yi fushi da shi, to ina kai kai a wadan ba ta ta fushi da kai in ka tada cewa manzo Allah ma wanda annabi yayi fushi da kai matsala ne shi yasa lokacin da matar sayyidina Umar yana magana tana magana in yayi magana sai ta mayar masa wanda ba su saba da haka ba su larabawa musamman Qurayshawa sai take sai yake ce mata yanzu ke ce ina magana kina bayar mu kina faɗa kina faɗa sai ta ce to kai kai awa manzo Allah ba matansa haka suke ba yace Allah sai Allah kuwa sai ɗayansu ta yi ni ba ta yi wa manzo Allah magana ba ta ce sun halaka yanzu ba sa tsoron Allah ya yi fushi da fushin manzansa ya yi fushi da su da fushin manzansa yau Allah ya fushi da annabi ya fushi da ita Allah kuma zai fushi da ita shi ma dan da nan ya tuna yarsa Hafsa da take aure a gidan inda ya same ta ya tambaye ta abinda da aka gaya masa gaskiya ne tace haka ne to jan kunnan da ya mata yace kin ga kake yarda wannan yarinyar da take da kyau tafi ki kyau kuma annabi yake son ta ta rube ki ki take fada cikin halaka kun san da Hafsa da Aisha kansu daya sauraka sai yake gargadin da kattabewa Aisha Aisha tana da kyau kuma annabi yana son ta fi da haka sauraka sai tace zaga ta yi wani abu ita ba ta kwaikwaye ta a shayin shine Ummu Ruman alan take gaya mata cewa ai duk macen da take da kyau irin daki ko mijin da yake son ta kuma tana da kishiyoyi to lalle ba za su kyale ta ba haka qala sai Aisha tace qultu subhanallah wa qad tahaddatha an-nas bi hadha yanzu da man magana da mutane suka suke ta faɗa kina a gari a kai na ta ka inda kenan ta samu tabbaci akan abinda ita Ummu Hafsa ta gaya mata qalat fa bakaytu tilka al-layla hatta asbahtu la yarqa li dam'u yace a daren nan haka dai ta kuka hawaye bai tsaya mun ba har garin Allah ya waye wala astahilu bi nawmi ban yi bacci ba thumma asbahtu abki hawaye gari ina ta kuka ina matar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tana da matsayi da makana a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuma mahaifinta yadda yake sayyidina abubakar wanda shi ne mutum da daya a fadar manzo sallallahu alaihi wasallam bai daraja a ce kuma ita ce ake zargi da wannan abu shakka wannan abu ne mai zafin gaske saboda haka tun daga lokacin ta kama kuka sai ta kuka har garin Allah ya waye bata daina kuka ba wada'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali ibn abi talib wa usama ibn zayd hina istalbasa alwahy wa huwa dan lokacin kusan wata guda ya shuɗe Allah bai saukar da wahayi akan batun ba Allah ya rike wahayi malaika jibrilu bai zo ya ce abinda ba haka bane abinda ƙarya ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa yana cikin damuwa wanda zai nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yake kirkirar alqur'ani ba da shi yake kirkirar alqur'ani tuni sai ya faɗi ayoyin kawai shikenan a wuce amma ya zauna wata guda ana ta yaba idi da matarsa da ya fi so a garin Madina da wani laifi mai muni mai ƙazantar gaske laifi mai munin gaske haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu wata guda cikin wannan damuwar wata guda jibrilu bai sauko da wahayi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirawo Ali ibn Abi Talib ya kira Usama ibn Zaid ya nemi shawarar su fi firaqi ahlihi ce ya suke gani ya hakura da auren da tsakanin sa da na Aisha shi dai baya zarginta bai taba ganin wani abin da ya sa shi shakka akan ta ba amma ga gari magana ta cika gari ai shi kuma alqur'ani bai fito ya wanke ta ba saboda shi yana ganin zaman lafiyarsa kawai ya ce ya sauwake mata ta koma gidansu, amma mai suka gani. قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود. أسامة لتاشفا وأنه صلى الله عليه وسلم شاورة سيدة أكري لأمن ليسني نتشوى ننائشا وانككياج الككياج إلا نتبتش ومانا أرنس baya da kokonto akanta, sannan kuma baya da kokonto akan cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana santa. To haka sai ya ba da shawarar da ta yi daidai da wannan abin da ya sani a ransa. Ya san Aisha radiyallahu ta'ala anha wankakkiya ce, ya san ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yana san matarsa, da haka sai ya yi la'akari da wannan wajen ba shi shawara. Faqala, sai ya ce, ya rasulullah, ce ya ma'aikin Allah, kum ahluka, iyalanka ne, wala na alamu illa khairan, ba mu san wani abu zantarar su ba sai alheri. Sai ya tsaya iyana, ce iyalanka ne kuma mu ba mu san komai dangane da su ba sai alheri. Saboda babu wani zargi da tuhuma da muke da su dangane da waɗanda muke da ita dangane da su. Wa amma Ali ibn Abi Talib, shi ko Ali dan Abu Talib, fa qala, sai ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, لم يضيق الله عليك, الله بي مطا مكبا, الله بي كنت تا مكبا, والنساء سواها كثير, اكوي ما تاسنا من ديوا من ديتا بيتي سكي تبا, سيتي الله دي بي تاكرا مكبا, بي مطا مكبا, بي كنت تا مكبا, سانا ما يتكا ايتي ما تبا, اما سل الجارية تصدقك tasbukka, ka tambayi yarinyar da take aiki a gidan, za ta gaya maka gaskiya. Za ku kula cewa shi Usama ya dubi yanayin anana Aisha, ya dubi yanayin soyayyar da ta yake mata, kuma ya tabbata cewa anana Aisha ba ta yi wannan laifin ba, saboda haka sai ya ba shi shawarar da ta dace da wannan. Shi kuwa Sayyidina Ali ya lura da abin da ya fi zama maslaha ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin, shi maslahar Annabi ya duba ba wai maganar da na Aisha ba, a shi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita daga damuwa yake yake nema masa. An fahimta? Saboda haka shi ta ɓangaren Aisha ba wanda yake dubawa ba. Aisha ta yi laifi ba ta yi laifi, shi duk wannan ba shi ne a gabansa ba, ko shi ma bai tuhume ta da laifi ba, amma mai zai kawo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kwanciyar hankali, hankalinsu ya kwanta ya samu nutsuwa, shi ne kawai ya ajiye wannan mata ya nemi wata ya aura. Wannan shi ne abinda ya faɗa, da cewa da na Aisha ba ta ji daɗin wannan ba, ita ke ba da labarin, kuma labarin ga shi ne ya zo kunnanta, musamman ce aka ba da shawara a sake ta, wanda kuma ya yi kowa, ya yi kowa a ce ya sake ta, ba ta ji daɗi ba. Wanda ba fitowa ya ƙarare ce a sake ta ba, shari'a Allah bai matsa maka ba, kuma akwai wasu mata ba ita ba, amma kuma sai abin nan sai to gaciya ya ce, amma ka tambayi yarinyar da take aikace-aikace, ita ce Barira, ka tambaye ta tasdukka, za ta gaya maka gaskiya. Qalat Aisha, ta ce fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Barira, da bai kira Barira. Barira ita ce wadda Aisha radiyallahu ta'ala anha ta biya kuɗin fansarta, baiwa ce ga wasu, suka ɗora mata kuɗin fansa, ta zo ta gaya wa nana Aisha, nana Aisha ta ce za ta biya, da suka sharɗanta cewa suke da wala'i. Wato, ko da Aisha radiyallahu ta'ala anha ta biya kuɗin fansar, to tana ƙarƙashinsu, inda za ta mutu su za su shiga da ta. Wala'i yana ga wanda shi ya yanta, ki kika yanta ta da kuɗinki, saboda su je su shi sharaɗin, za su sa sharaɗi ne wanda yake batsari, ya yi ci karo da shari'a, ba zai yi amfani, ba yi da itibari. To, issar yanta ta, issar yanta Barira, ta kasance ne shekara ta takwas bayan fatu Makka. Saboda a ciki a cikin kissar akwai inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abansa Abbas yake cewa abansa Abbas yake cewa yanzu baka mamaki Abbas baka mamaki yadda Bujis shi da mijin Barira yake tsananin santa a lokacin yana binta kororo kororo yana kuka saboda bayan an tantata to tana da dama ko ta zabi zama da shi shi bawa ne shi Bujis mijinta ko ta zabi zama da shi ko kuma ta zabi kanta auren sai kare kuma haka ita ce ita kanta za ta zaba annabi ya ba ta shawara ki ta tausaya masa ya rasulullahi shawara kake ba da ko umarni manzo Allah ce a shawara ce yake to ni na zabi kaina ba ta zauna da bawa ba ta zauna da bawa duk inda ta haifa kai ne kada ka sai ta zabi kanta to shi kuma haka yana ga binta kororo kororo yana kuka yana kama kafa dan Allah ta dawo gare shi to shi dai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga yau Abbas baka mamaki irin yadda yake san tafuwa Annabi yana tausaya masa to zuwan sunan Abbas shi ya nuna mana cewa kissar ta faru bayan dan Al-Abbas bai yi hijira zuwa Madina ba sai bayan shekara ta biyar sai bayan fatu Makka a lokacin da ya yi hijira zuwa Madina to zuwan sunansa a cikin kissar Madina ya nuna cewa an yanta ta bayan shekara ta takwas to shi yasa wasu sai suka dauka cewa an batan Barira a cikin kissar wannan duk wannan shekara ta biyar ake cewa ko ta shida an batan Barira a nan kike ganin kamar kuskure ne Ibn al-Qayyim yana daga cikin wanda yake san kuskure ne to ba kuskure bane dan tana yiwa kamar yadda Taqiyuddin as-Sufi yake faɗa tana yiwa tana zuwa gidan da Aisha tana dan tsaya ta aikata aikace saboda haka ba wai lalle cewa sanda da Aisha ba sai ba ta yanta ta ai dan ma suna da wannan alakar da yazo yasa ya zo tana neman a taimaka mata da kuɗin fansa saboda haka sai Sayyidina Ali ya ce a tambaye ta inda ita tana tare da Nana Aisha kullum a gurin ta take a tambaye ta kaga wani abu tare da ita wanda ba sai ta ba za ta faɗi gaskiya sai manzo Allah ya ce ai Barira har ra'aiti min shay'in yarinuki min Aisha shin kin ga wani abin da yasa miki kokonto game da Aisha yake tambaye ta qalat lahu Barira sai Barira ta ce wallazi ba'athaka bil haqq na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya in ra'aitu alaiha amran qattu admishuhu alaiha akthar min annaha jariyatun hadithatu sinni tanamu an ajini ahliha fata'ti dajinu fata'kulu tace na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya ba wani abu da na gani tattare da ita wanda zan aibanta shi zan ce bai yi ba sai kawai kasance wata yarinya ce karama kamar yadda muka ce shekarunta lokacin ba su sha uku ba yarinya ce karama takan ɗauki kulli na abincin da za a dafa a gida ta ajiye ta je ta kama bacci har dabba ta zo ta cinye kullin to wannan shi ne na sani kan abin da sakacin yara saboda ka ga kulli ya kamata kula da shi ta ajiye shi inda ya dace sai ta ajiye shi sai ta je ta kama bacci sai akwai ya koro na goko ciki ya cinye sai to wannan shi ne kawai na sani ya rasulullah ta kenan yarinya ce wacce take bari'a ba wani abu a ranta na shashanci ko na sharholiya faqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Aisha tace bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan shaida daga wajen waɗanda suka santa kowa ya faɗi alkhairinta kuma shi ma daman ko da ɗai bai taɓa tuhumarta ba a zuciyarsa bai taɓa zarginta a zuciyarsa ba sai ya zo masallaci ya zo ya hau minbari asta'zara min Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul ya nemi a kawo masa ƙarshen wato hanzari game da Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul shugaban munafukai zala yake yana kan minbari yace ya ma'ashara almuslimin man ya'ziru li min rajul qaddara da azahu fi ahli baiti wai zai kawo min ƙarshen hanzari na mutumin da cutarwarsa ta zo har yanzu hatta gidana cikin iyalina cutarwarsa ba ta tsaya a kaina ba sun ta zo har cikin iyalina, waye zai yanke min hanzari daga wannan mutum? Fa wallahi ba alimtu ala ahli illa khairan, zalaci wallahi ban san wani abu tare da iyalina ba sai alheri, ban san wani abu ba tare da iyalina sai alheri. Wannan shaida ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su gaba daya. Saboda ka kaga babu wani abu na zargi ko kaɗan a cikin zuciyarsa, amma an cika gari da labari. Saboda ka ce waye zai yanke min hanzari daga mutumin nan wanda cutarwarsa ba ta tsaya a kaina ba, ba ta tsaya a kan addinin da na zo da shi ba, har sai ta dangana zuwa ga iyali. Faqama Sa'd ibn Mu'az al-Ansari, sai Sa'd ibn Mu'az wanda shi ne sayyidul Aus, ke ƙabilu manyan ƙabilu guda biyu ne a Madina, wanda Annabi ya zo ya tarar da Al-Ausu da Al-Khazraj, kuma Annabi ya zo ya same su ba sa gabi ciji shekara da shekaru suna faɗa yaƙe-yaƙe ne a tsakaninsu. Zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya haɗa tsakaninsu, fa allafa baina qulubihim, suka zama ƴan uwan juna. Wannan faɗace-faɗacen ya zo ƙarshe. To akwai Sa'd ibn Mu'az da shi ne sayyidul Aus, shi ne shugaban ƙabilar Aus. Kama sai ya tashi ya ce, ya Rasulallahi, ana azurka minhu ya Rasulallah, zan kawo maka ƙarshen hanzarinsa, zan kawo maka ƙarshen hanzarinsa ya Rasulallah. Min kana min al-Aus darabna unquhu, duk daga cikin ƙabilarmu yake Ausu, za mu sare masa kansa. Wa in kana min ikhwanina al-Khazraj, in kuma daga cikin ƴan uwanmu Khazraj ne, amartana fa fa'alna amraka, to ka ba mu umarni kawai daga aiki da cikawa. Yana faɗar haka sai shugaban Khazraj ya tashi. Wato sai wannan hamiyya, hamiyyatul jahiliya, sai ta motsa. Zaman Larabawa yadda suke ji da ƙabilanci ba ƙanƙanin abu ba ne, har yanzu kuma taɓa ƙabila ba ƙaramin abu ba ne a gurin Balarabe, taɓa ƙabilarsa. Saboda haka sai Sa'd ibn Ubada shi ma sai ya miƙe, sai ya ce, kazabta la'amrullahi la taqtulu, ƙarya kake wallahi, ba ka isa ka kashe shi ba. Wa la taqdiru ala qatlihi, ba ka da ikon ma kashe shi. Wato yana ganin in ma wani laifi ne, kai ba kai ne za ka yi masa hukuncin ba, kuma Annabi ba zai bar hukuncin a hannunka ba, sai dai mu da muke ƴan uwansa mu za mu hukunci, amma ba kai ba. Suna al'amura suka nemi su rikice, hayaniya ta nemi ta tashi, kun ga duk tasirin aikin munafukai. A lokacin Usayd ibn Hudayr shi ma ya tashi ya ce, wallahi sai mun kashe shi, shi kuma ɗan Ausu ne shi ma, shi wallahi sai mun kashe shi, shi wallahi ba ku shi, wallahi sai mun kashe shi, kai munafiki ne. To shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa baki, ya yi ta ƙoƙarin kwantar musu da hankali, yana cewa su yi shiru, su yi shiru, su bi a hankali, har dai aka samu su kai shiru. Kuma za mu yi shiru a nan, insha Allah, sai zuwa gobe. Abinda muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu lada. Abinda muka yi na daidai ya kuskure, kuma Ubangiji ya fi mana. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.